Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aminu lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai.
To Ibrahim, Rashi ta amince a yau Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami akan tashar jirgin ruwan Odisha ta tekun Bahar Aswad, bayan ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Papa Roman Francis ya bar birnin Roma a yau Lahadi zuwa ƙasar Canada domin samun damar neman afuwa don kansa ga 'yan asalin ƙasar da suka tsira daga cin zarafi da aka musu shekaru da dama a wasu makarantun kwana da cocin Katolika ke gudanarwa. Kana sojojin Isra'ila da ke aikin kame sun kashe Falasɗinawa biyu a yau Lahadi, tare da jikata wasu da dama a yammacin kogin Jordan.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni, za a ji cewa har yanzu 'yan bindiga na cin karinsu ba babbaka a arewa maso yammacin Najeriya.
Tudun Bizu sun shiga muna sun ɗauki mutum biyar, mace ɗaya, namiji ƙwaya huɗu. Sun shiga a garin Dinawa sun ɗauka muna mutum shida, su harbi guda a ƙafa.
Za kuma a ji cewa wasu matasa sun yi zanga-zanga a jihar Abia ta kudu maso gabashin Najeriya saboda kashe wani mutum da kuma karkashe shanu 19 da ake zargin wasu 'yan bindiga da yi. Za kuma a ji yadda ƙasar China za ta haɗa kai da jihar Bauchi da sauran sassan Najeriya kan wasu batutuwa na cigaba. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu ka turo ta email. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rashi ta amince a yau Lahadi cewa ta kai hari da makamai mai linzami akan tashar ruwan Odisha ta tekun Bahar Aswad, bayan ta amince a ƙarshen mako jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami na caliber sun lalata kayayyakin aikin soja a tashar jiragen ruwan na Odisha tare da wani gagarumin farmaki. Don da farko Rashi ta musanta hannu a harin na jiya Asabar da ya zo kwana guda bayan da Rashi da Ukraine suka sanya hannu a kan yarjejeniyoyi da ke baiwa Ukraine damar jigilar miliyoyin ton na hatsi daga tashar ruwan Bahar Aswad. Sai dai nan da dan ba iya tabbatar da dalilin da ya sa Rashi ta janye ikirarinta kana ta amince da kai harin ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ceceke Rashi akan rashin mutunta yarjejeniyar ta fitar da hatsi. Papa Roman Francis ya bar birnin Roma a yau Lahadi zuwa ƙasar Canada domin samun damar neman afuwa da kansa ga 'yan asalin ƙasar da suka tsira daga cin zarafi da aka musu shekaru da dama a wasu makarantun kwana da cocin Katolika ke gudanarwa. Prime Minister Canada Justin Trudeau zai gana da shugaban mabiya 100 kan Katolika na duniya biliyan 1 da miliyan 300 a filin saukan jiragen sama na Edmonton. Jirgin Papa Roman ya tashi ne jim kaɗan bayan ƙarfe 9 na safe agogon yankin, wanda ya daidai da ƙarfe 7 na safe agogon GMT. Bulaguro na sa'o'i 10 shi ne zai kasance tafiya mafi nisa tun cikin shekarar 2019 da Papa Roman mai shekaru 85 zai yi, wanda yake fama da rashin lafiya a ƙwabrinsa, lamarin da ya tilasta masa amfani da sanda ko keke. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila da ke aikin kame sun kashe Falasɗinawa guda biyu a yau Lahadi, tare da jikata wasu da dama a yammacin kogin Jordan. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗinu ta bayyana waɗanda aka kashe da suna Abdul Sub mai shekaru 29 da kuma Muhammad Al-Aziz mai shekaru 22. Jami'an yankin sun ce an kashe Falasɗinawan ne a cikin gida a Nablus. Prime Minister Isra'ila Yair Lapid ya ce an daɗe ana neman waɗannan mutane saboda wasu jirgin harbe-harbe. Lapid ya faɗa wa majalisar ministocinsa cewa ba za su jira sai an cutar da wani ɗan Isra'ila ba. Hussein Al-Sheikh, wani babban jami'in Falasɗinu, ya wallafa a shafin Twitter cewa mun yi Allah wadai da wannan mugun aikin daga kausar murya, kana muna dore laifin duk wani mummunan sakamako akan wannan aikin.
To anjima kadan babu makeri zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yan bindiga ke ci gaba da cin karansu babu baka a arewa maso yammacin kasar, duk wanda matakan da hukumomi ke cewa suna daukawa. Muhammad Nasir Gareka.
Har yanzu dai tsugunne bata kare ba ga yan Najeriya, domin duk da matsalolin rayuwa da talake tsinci kansa ciki, zaman lafiya ma ya gagara musamman a yankunan talakawan da ke arewacin kasar, inda yan bindiga ke cin karansu babu babbaka. Yankin gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar a iya cewa babu inda jama'a ke da cikakken kwanciyar hankali a dukkanin ƙananan hukumomi takwas da ke yankin. Yankin Wurnu wanda ke haujin na gabacin Sokoto kwanan nan ya sake ɗaukar bakoncin mahara, kamar yadda jagora al'ummar yankin ya tabbatar.
Sunana Honorable Mahmud Muhammad Gelgel, ba chairman wani local government. Abin zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun samu wannan itla'i kusan guda kashi biyu. Na farko a Tudun Bizu sun shiga muna sun dauki mutum biyar, mace daya, namiji kwaya hudu. Sun shiga a garin Dinawa sun dauka muna mutum shida, su harbi guda a kafa.
Shi kuwa basarakin garin Dinawa inda aka sace mutane shida, yace wannan ba shine karon farko ba da yan bindiga ke hanawa jama'a sakwanciyar hankali.
Sunana Abubakar Aliyu, sarkin yakin Dina. Kana dai al'umma al'amarina na Allah wanda ya kawo, saboda haka ina tausaya musu kuma ina gargaɗin su a tsaya aikin kai da kai su kare kansu, saboda harkar ko ina haka ne. Kasan abin na da yawa ko ba gaskiya ba, wanda mu kan mu duk nan irin mu ba wasu jami'an tsaro waɗanda suka wadace, inda duk abu ya zan garuruwa na ga su nan kuma ɗauka ne, kaga ba abin na da wuya. Muna roƙon Allah dai shi muna magani.
Yankin Sabon Birni ma duk da hukawar da jama'ar garuruwan ke yi, matsalolin na ci gaba da wanzuwa, kamar yadda wani mazaunin garin Tara ya shaida min.
Kullun na sai bare sun hito sun shiga wannan gari, sai operation sun shiga wancan, sai barawa tauye shi ya kwashi awa ɗaya awa biyu cikin gari na operation, amma babu wani dauki daga wasu jami'ai ko kuma wani abu. Yanzu haka magana da nake maka da sun kato sun kai operation nan hanyar Kambaza cikin Tara, yanzu haka sun kashe dan banga guda wanda ya mutu har lahira mutu uku abba a gani ba.
Na nemi jinta bakin jami'an tsaro, sai dai kokarin ya ci tura. Domin kaka kan rundunar yan sanda DSK Sanusi Abubakar bai dauki dukan kiran da na yi masa ba. Duba da yadda matsalolin rashin tsaro suka gagari gwamnatin Najeriya ne, yasa masana harkokin tsaro ke baiwa jama'a shawarwari da za su samu sauƙin matsalolin idan suka gwada amfani da su. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne akan lamurin samar da tsaro.
Duk irin dabarun da suke iya amfani da su na cikin gida, na al'ada da kuma waɗanda suke na gadan gado, waɗanda za a yi amfani da su don samar da kariya da kuma a bawa kansu tallafi, to lallai ya zama dole a tsaya a yi shi a kafa kwamitoci na tsaro a dukkanin unguwanni waɗanda za su taimaka wajen sa ido idan wani bai yi ba zai zama wani ya yi, kuma ko a ci gaba da zama karazime irin zamantakewar da muka daɗe muna yi a garuruwanmu da ƙauyukanmu da biranenmu na arewacin Najeriya.
Bisa ga yadda lamura ke tafiya yanzu a Najeriya, ‘yan ƙasar na ci gaba da cire ƙauna ga iyawar mahukunta wajen magance waɗannan matsalolin na rashin tsaro, kuɗin da ke ci gaba da wanzuwa duk da ƙoƙarin da mahukuntan ke yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga babu makeri da ci gaban labaran duniya.
Kasar China ta yi gargaɗi na sirri ga gwamnatin Biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta yi zuwa kasar Taiwan a cikin watan Agusta, inji jaridar Financial Times a jiya Asabar. Rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya akan gargaɗin da China ta yin, suna cewa sun fi ƙarfin barazanar da Beijing ta yi a lokacin da bata ji daɗin ayyukan Amurka ko manufofinta akan Taiwan ba, wanda ita China ɗin take ikirari. Batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja, a cewar jaridar Financial Times wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu. A ranar 18 ga watan Yuli ne jaridar Financial Times ta buga cewa Pelosi tana shirin kai ziyara a Taiwan a cikin watan Agusta. cutar kyandambiri mai yaduwa cikin gaggawa. Ya yi sanadiyar kafa shirin kota kwana na kiwon lafiya a duniya, inji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. Hukumar WHO ta ɗora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa. An kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke bukatan haɗin kan ƙasa da ƙasa da kuma zai kai ga buɗe tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya. A ƙarshe, tashar talbijin ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin Fars da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17. An rawaito gwamnan birnin Ishtaban yana faɗa a jiya Asabar cewa ruwan sama kaman da bakin ƙwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba. Ma'aikatar kula da yanayi ta Iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama, da aka ɗora alhakin hakan akan sauyin yanayi. Bala'in ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi.
A gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka dusa, inda ake zargin wasu 'yan bindiga da kashe wani mutum da kuma karkashe shanu wajen 19 a jihar Abia, al'amarin da ya janyo tashin hankali. Alphonsus Okoro Igwe, Gareka.
Mazauna kasuwar shanu ta Lopanta da ke garin Umuceza a jihar Abia galibi matasa sun gudanar da zanga-zanga a safiyar jiya Asabar don bayyana fushinsu kan kashe wani makiyayin da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka yi a dajin wani ƙauyen garin. Matasan dai sun fansama ne a ɗaruruwansu a kan babban titin Inugu zuwa Port Harcourt, inda suka yi zaman darshen suna ƙona tayoyi tare da kokawa kan wannan ɗanyen aikin. Lamarin da ya tsayar da zirga-zirgar ababen hawa a kan titin na tsawon sa'o'i da dama. Wani ganau Alhaji Magaji Daidai ya shaidawa muryar Amurka yadda lamarin ya faru, inda ya ƙara da cewa kalla shanu 19 ne maharan suka kashe a dajin ƙauyen.
A yau da safe bai na samu da shanu za su tafi kiwo, su take nan gabar da wajen zini makaranta, a nan ne suka tsaye su da bindigogi suka yi ta harbin shanu, a takaice dai sun kashe mara saniya 19. Mutanen mu sun tsare hanya, amma komitin police ta zo wurin, ta ce ta gaggawar da aka kashe ya. Ake ta samu mutane ta roƙe su ta ce su yi haƙuri, za ta je su samu wai girma gwamna ta mai bayani.
Sakataren ƙungiyar 'yan kasuwar shanun Alhaji Awal Hamman ya yi ƙarin haske tare da cewa hukuma ta riga ta shigo cikin lamarin a yayin da ƙura na ci gaba da lafawa.
A wayewan garin yau akwai wasu shanu da aka sauke sai kai na kai suka dan kora shanun zuwa daji don gefe-gefe gaban gari nan wanda muke makwabtakan da su. An je kawai da safe aka fada ma gainakan da duka aka kashe guda ɗaya gaina ko aka fillige kansa aka yanka gabansa aka tafi da shi. Shanu kuma an kashe manya-manyan shanu guda 19. To a wayi gari yara sun je ɗauko gawan mamaci da wasu shanu da aka dan sa maka yanka da mushe ma ba bari a shan ba, suna dawowa da shi kuma yara wanda ba san zama yau da gobe ba sai suka dan tare hanya suna dai hau fushinsu da jajirce mun ba su haƙuri don wanda ya faru ya faru, amma mu zai za mu bi kadin wannan abun. Suka tsaya suka yi zanga-zanga ka rufe hanyar nan guda ɗaya wanda ta fito Enugu zuwa Port Harcourt tafiya da dawowa duka biyu suka rufe. To amma mun ta ba su haƙuri, mata police commissioner Abia State CP General Abede ta zo ta ba da haƙuri, ta ji da gaggawa wannan kuma an amince an ba da haƙuri yana gudun hanya. Yanzu dai an samu ɗan kwanciyar hankali kuma matan ta ba mu ashora cewa su yi haƙuri, za ta gaya ma gwamna ga abin da ya faru da mutanen nan zuwa ranar Litinin za a je masu dukiyar nan a kai kuka gaban gwamna.
To sai dai dama ba ta samu ba wajen tabbatar da aukuwar wannan lamarin daga ɓangaren hukuma, saboda duk yunkurin samun kakakin rundunar 'yan sandan jihar Abia Mr. Geoffrey Obunna ya ta wayar tarho ya ci tura. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya.
To a gaida Alphonsus, har yanzu muna Najeriya, inda ƙasar China da wasu hukumomin Najeriya ciki har da jihar Bauchi ke shirin hada hannu kan wasu ayyukan ci gaba da na kyautata rayuwar 'yan Najeriya. Daga Bauchi ga Abdulrahman Muhammad da cikakken rahoton.
Jikadan kasar Sin Mr. Q Juan Chun ya kawo jihar aiki jihar Bauchi domin karfafa wasu kudurori biyar da ya tsara da suka hada da farfado da masana'antu, ayyukan gona, sufuri da kuma batun tsaro.
We can work together. The five I, excellence I have looked, the five I is infrastructure. Second I is ICT. Third I, industry. But today also I think is a good example. I came to Bauchi and work with the governor.
Jakadan kasar Sin din Mr. Q Jun Chun yace Najeriya da kasar Sin za su yi aiki tare kan wasu kuduri guda biyar da suka hada da samar da muhimman kayayyakin inganta tattali, kimiyyar zamani, masana'antu, ayyukan gona. Jiharar da na kawo jihar Bauchi kyakkyawar manuniya ce wanda za mu yi aiki tare da gwamnan jihar Bauchi. A nasa jawabin gwamnan Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya bayyana farin ciki da kuma jin daɗi kan ziyarar da jakadan ƙasar Sin ɗin ya kawo jihar Bauchi. Sannan ya ci gaba da cewa
Bauchi ita ce na farko da za a fara amfani da wannan yarjejeniya ne tsakanin Najeriya da ƙasar China.
Ka ce maimakon a ba ka kifi a koya maka hanyar da yake za ka kama kifin. To kamar menene kake so su koya muku?
Ka san a baya sai a je a kaɗi kuɗaɗe na taimako daga ƙasashen Turai a zo a cinye. To ni na fi so a zauna da waɗannan mutane masu gaskiya kuma wanda suke so su yi gaskiya su taimaka. Kuma mu sa hannun jari mu kawo 'yan kasuwanmu mu kawo mutanenmu su ma su amfana su ga yadda ake yi ba kawai a dinga ba mu kayan sawa ko motoci ko air conditioner da za ake kawowa daga sana an taba kawo dubu nan ma duk babu to mun bi so mu a ce mu muke yi shi yasa yace akwai abin da za a amfani da wato kimiyya da kidaya ma'aikatu da suka mutu kamar su staya da sauransu inda za a gyara su da kasance an samu aiki an horar da mutane kuma mutane sun sami abin yi kuma an yi gwamnati na gaskiya inda zai kasance mutane sun san cewa jami'an tsaro suna zaune tare da su kuma su ma suna tare da jami'an.
Daga bisani cikin kamfanin da jakadan na sun yi ziyarta har da kamfanin sarrafa shinkafa na Tiamin wanda yake da karfin sarrafa shinkafa har tan 600 a kowace rana zai kuma samar da ayyukan yi wa 'yan ƙasa sama da 2000. Alhaji Aminu Ahmed shine manajan Daitan Company ya yi ƙarin haske kan ziyarar da jakadan na sun yi kawo kamfanin.
Bayan shigowar shugaba Muhammadu Buhari da ya kawo wannan tsari na cewa kowa ya ci abincin gida, muka kafa wannan kamfani mai yin tan 320 a Kano. Bayan shekara hudu muka ga riba da kuma cancantan abin muka dawo gida muka kafa wannan babban kamfani wanda ya yi bi na Kano a nan jihar Bauchi.
Kamar 'yan Najeriya ma'aikata da za a ɗauka za su kai kamar nawa?
Ma'aikata da za mu ɗauka na dindindin muna sa rai za mu ɗau mutum 730 yanzu. Sannan kuma su na wucin gadi wanda za su zo su yi ayyukansu muna sa ran za a ɗau mutum 1,000 zuwa 1,200.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku cikin shirin matasa a duniyar gizo zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. To a makon da ya gabata ne kotun kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana dakatarwar da gwamnatin Najeriya ta yi wa kafar sadarwa ta yanar gizo wato Twitter a kasar da cewar an yi shi ba bisa ka'ida ba. Ta kuma gargaɗi gwamnatin tare da bayar da umarni da kada a sake maimaita irin wannan hukunci ga kafar ko wasu shafukan sada zumunta a ƙasar baki ɗaya. Bayan shigar da ƙara da wata ƙungiya da ke kare haƙƙin jama'a ta Social Economic Rights and Accountability Project wato SERAP a taƙaice da wasu 'yan Najeriya su 176 suka yi. Idan za a iya tunawa, gwamnatin Najeriya dai ta ɗauki matakin dakatar da kafar ta Twitter ne bisa zargin ana amfani da shafin wajen raba kawunan 'yan kasar da cin zarafin kasa. To a yau shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da masanin shari'a a Najeriya barista mai nasara Umar Koko kan tasirin da wannan gargadi da kotu ta yi ga gwamnatin Najeriya.
Daidai da hurumin tsarin mulkin Najeriya sashe na 33 zuwa na 44 ko 45 suna da yanci da za su shigar da wannan kara a wannan kotu, musamman ma idan muka yi la'akari da cewa ita gwamnatin Najeriya tana cikin waɗanda suka sa hannu a neman hurumi ko kuma izini ko kuma dama ta shari'a ta kafa ita wannan kotu, wanda kuma aka kafa ta kuma kotun ta yi aikin ta. To saboda haka tunda gwamnatin Najeriya na da hannu wajen kafa wannan kotu, dole ne ta yi biyayya ga wannan hukunci na kotu. Idan muka yi la'akari muka hada kuma da sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya, musamman sakin sashe na 1-6 inda akwai hurumi, musamman sakin sashe na 3-4-5-6 inda aka ce wajibci ne ga gwamnatin Najeriya ta yi biyayya ga duk waɗansu dokoki ko kuma hukunce-hukunce na kotuna na ƙasashen duniya, wanda yake Najeriya ta sa hannu ita memba ce. To tunda Najeriya ta sa hannu ita memba ce ta wannan kotu, kuma a nahiyar ta ake yi saboda kashi 50 na 'yan Afirka ta yamma 'yan Najeriya ne. To saboda haka wajibci ne ga Najeriya ta yi biyayya ga wannan, ko ba dan komai ba dan ta tsira da mutuncinta, ta rike darajarta, ta rike kimarta, ta rike kwarjirinta.
To a wani bangaren masanin tsaro kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya bayyana cewa tun da fari dai gwamnati ta yi kuskure wajen daukar matakin dakatar da kafar ta Twitter la'akari da dimbin amfaninta ta bangarori da dama a kasar.
Wato ni a matsayina na kwararre akan harkar tsaro ina ta'ammali da Twitter, ina ta'ammali da sauran kafafen sadarwa. Amma ko da aka ce wai Najeriya, tunda aka ce an rufe ni babu ranar da Twitter na bai aiki ba har zuwa ranar da aka ce an bude. Nuna wato ba mamu da kwarewa da gogewa da kwararrun da za su iya yin abin da zai iya sanya wannan kafa ta sadarwa ta zama tosheshiya. Kuma mummuna asaran tattalin arziki da aka yi saboda yawan waɗanda ni akalla alalace zan iya cewa na san sama da mutum 500 waɗanda suke bina, waɗanda 'yan kasuwa ne wanda suna tallata haja gare ni, kuma ni ma suna taje su tana tallatuwa zuwa sauran waɗansu mutane da suke bina a cikin wannan manhaja ta Twitter. Saboda haka tamkar ita ECOWAS tana ganin Najeriya ta yi wa yankin yammacin Afirka munakisa ne ma ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar ilimi, saboda ana amfani da Twitter ta hanyar yada ilimi. Ai babu hanyoyin da ba za a iya wato amfani da su waɗannan kafafe na zamani ba. Hakan nan kuma akwai 'yan kasuwa, hakan nan akwai masana na duniya kwararru ta fuskar tsaro, ta fuskar yaki, da kuma musamman ta fuskar tsaro din nan da kika ce. Domin babu yanda za a yi ni a dauki kimanin awa 24 ba tare da na aika wani bayani wanda na san zai zama bako ga waɗansu mutane dangane da abin da ya shafi harkar tsaro ba. Saboda haka rufe wannan kafa ta Twitter da Malam Muhammadu Buhari a wannan lokacin kuskure ne. Ita kuma abin da wato kungiyar ECOWAS ta zo ta yi yanzu da kuma matsayin da ta dauka da kuma daukar lokacinta da tai nazari na dokoki da ka'idoji na zamantakewa wanda ya hada Najeriya da sauran kasashe ya nuna kwarewa da gogewa da sanin ya kamata, kuma ya nuna cewa har yanzu yammacin Afirka yana da makoma ta tarayya da zamantakewa da kuma sanin ciwon kai dangane da abin da ya shafi hudu diplomasiya.
Sai dai a cewar barista mai nasara Umar Kogo, kuskure ne hukuncin da kotun ECOWAS ta yi wa gwamnatin Najeriya domin ba a san abin da gaba za ta haifar ba.
Zai yiwu Najeriya ta amfani da hurumi na sashe na 1 da 2 na tsarin mulki da ya ba da cewa ita ƴantata ƙasa ce kuma dole ta kare mu kanta harkar tsaro da kuma tattalin arzikinta da kuma mutuncinta da kuma kima ta mutanenta. To ba zai yiwu wasu su amfani da irin wannan kafar sadarwa su nemi wasu abubuwa waɗanda ke iya kawo yamutsi a ƙasa ko kuma kifar da gwamnati ko kuma wasu abubuwa dai waɗanda za su kawo Najeriya a sha da kuma abubuwa da ba su yi daidai ba. To saboda haka ina kyautar zaton zai kyau ita gwamnatin Najeriya ta yi nazarin wannan hukunci. In ta yi nazarin wannan hukunci sai a ba gwamnati shawara cewa wannan bangare na biyu na hukuncin suna iya su nemi kotu ta janye shi domin ba za a iya sanin abun da ya shafi gaba ba. Iyaka bayanin da aka yi dai bukatun da masu kara suka shigar shi ne a dakatar da wannan hana haramta ma kamfanin Twitter, kuma a tabbatar da 'yancin 'yan adam daidai da hurumin da sashe na 9 na dokokin kasashen Afirika da kuma sashe na 33-44 na dokar tsarin mulkin Najeriya. To sai a tsaya haka nan.
To shi ma a nasa bangaren kwararre kan sha'anin fasahar zamani Abdulbasit Musa ya bi sawun kwararru duba da yanda matasa suka rungumi kafafen sada zumunta wajen tallata hajjarsu da kuma samun ilimi da dai sauransu. Abin da ya kamata dai a cewarsa shine gwamnati ta samar da doka da zai sa ido kan yanayin amfani da kafafen sada zumunta.
Gaskiya abin da ECOWAS ta yi abu ne mai kyau a nawa ganin, kasancewar yanzu ita kanta Najeriya tana karkatawa daga tattalin arziki na man fetur zuwa gona da kuma abubuwan da ya shafi digital economy, wanda su waɗannan shafuffuka na sada zumunta suna ɗaya daga abubuwan da suke bunƙasa tattalin arziki. An ka duba akwai matasa da yawa da ayyukansu gaba ɗaya ya ta'allaka ne da irin waɗannan kafafen sada zumunta. So a yayin da aka ce gwamnati ta daƙile waɗannan wani page bayan kamar misali lokacin da aka yi Twitter, aka ce misali Instagram akan daƙile irin wannan, zai zamto akwai mutane da yawa da za su rasa kasuwancinsu, domin mutane da yawa sun ta'allaka kasuwancinsu akan irin waɗannan shafuka yake. Sai kuma koda an hana din, zaka ga akwai waɗanda ba sa ji, akwai hanyar da ake cewa tunneling. Mutane suna amfani da VPN su amfani da wannan shafukan saboda an hana shi ne kawai a wannan kasar, but yana aiki in ka fita. So mutane za su yi tunneling su zamto suna wata kasar bayan suna Nigeria kuma suna amfani da wannan shafukan. So abinda dai gwamnatin take so na mutane kar su yi still ya zamto suna yi, wanda ni a ganina ba zai haifar da dami ido ba. A bar mutane su faɗi ra'ayinsu kawai dai ya zamto akwai doka ne yadda za su faɗi menene ra'ayin nasu.
Madalla. To masu sauraro, anan kuma za mu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci, sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.
Akai da Shamsiyya, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sako mu na farko na cewa hakun shugaba Buhari, ran al'ummar Najeriya na cikin zuciyarka. Kawai abinda ka rasa shine mataimaka da za su taya ka aiki don ciyar da al'umma gaba. Daga ƙarshe muna maka fatan alheri. Allah ya sa ka gama mulki lafiya. Daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, ya ce salam VOA Hausa. Tabbas ta sakeyyar tsohon akantan janar na Najeriya a gidan gyari bayan tuhumarsa da watanda da dukiyar ƙasa. San bai zo mana da mamaki ba ganin yadda aka jima ana samun masu aikata irin wannan laifin shin ana yafe musu duk da irin girman laifin da suka aikata. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa, jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Maganar gaskiya, yunkurin gwamnatin Najeriya na haramta amfani da babura masu kafa biyu a ciki da wajen kasar sakamakon matsalar tsaro da ta addabi al'umman kasar, wannan san ba hanya mai bullewa ba ce. Idan aka yi la'akari da 'yan uwana matasa suke samun kuɗin shiga ta wannan hanyar, da sai a gyara 5-10 ba ta gyaru ba. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma sako daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce yajin aikin masu gidan burodi abin damuwa ne gare mu mutanen karkara, domin da burodi mazajenmu ke alfahari a goda. Don haka muna addu'ar Allah ya raba mu da yajin aikin masu gidan burodi, domin wallahi yajin aikin jami'an tsaro kaɗai ne ya fi yajin aikin masu gidan burodi muni a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari. Ya ce salam sashen Hausa na VOA. Allah sarki, gari na Batsari, wallahi ina son gari na fiye da kowane gari a Najeriya, amma rashin zaman lafiya ya hana mu kwanciyar hankali. Ya Allah, muna roƙonka ka dawo mana da zaman lafiya a yankinmu na Batsari da jiharmu na Katsina da ma ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Amin.
To masu saurare, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amman a taƙaice.
Rasha ta amince a yau Lahadi cewa ta kai hari da makamai mai linzami akan tashar ruwan Odessa ta tekun Bahar Aswad, bayan ta amince a ƙarshen mako jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami na Kaliba sun lalata kayayyakin aikin soja a tashar jiragen ruwan na Odessa tare da wani gagarumin farmaki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da shi kuma ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.